أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، ينقوى ما سكلم ورسولارم وكم وطن دزا سكلم ورسولارم وتكفو في نياد بيانين زامني من أمكو سلامة الدين المسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Dukkanin yabo da godiya da jinjina da kirari sun tabbata ga Allah. Muna gode masa, muna ƙara neman taimakonsa da gudunmawarsa da agajinsa, wanda Allah maɗaukakin sarki ya taimaka shi ne cikakken shiryayye, kuma wanda Allah ya ɗora shi kan layi, wanda ainihin wato ya ɓata babu mai shirya da shi sai Allah. Muna roƙon Allah, Allah ka shirye mu, Allah kuma ka kauda mu daga tafarkin ɓata, ka ɗora mu kan layin shirya. Kamar yadda ainihin wato kuke gani kuma za ku ci gaba da gani, yau muna ɗaya ga watan Ramadan, hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga birnin Makka zuwa Madina na da hekara 1441, wanda ya zo daidai da 24 ga watan hudu a Gregorian calendar 2020. Kamar yadda aka sani, mun saba gabatar da tafsiri a kowace shekara cikin ikon Allah a cikin wannan wata mai alfarma, kuma muna tafsirin ne ta hanyar kiran jama'a da su zo su taru domin a garantar da su abubuwan da ya sawwaka na Alkur'ani da kuma hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama. To amma wannan shekara, kamar yadda Allah maɗaukakin sarki ya nuna mana cewa wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas, wato ranaku muna jujjuya su tsakanin mutane, wata ran su zo da daɗi, wata ran su zo ba daɗi, wata ran su zo da jarrabawa, wata ran su zo da wasu abubuwa masu ainihin wato albarka da alheri ga al'umma. To wannan shekara dai Allah ya jarrabe mu da abubuwa marasa daɗi a cikinta, amma babban abin da ya fi zama jarrabawa a cikin wannan shekara shine wannan annoba, ko mu ce wannan cuta ta coronavirus, wacce aka fi sani da COVID-19, ko kuma da Hausa mu ce cutar sarkewar numfashi, wacce ta zo ta addabi duniya baki daya, wanda a dalilinta abubuwa da yawa sun tsaya, wasu abubuwan marabalale da tsayawarsu, don dama ba su da albarka, ba su da alheri, bal ma suna cikin abin da suka jawo Allah ya jarrabi duniya da masihu a yau. Wasu abubuwan kuma abin bakin ciki da abin takaici da abin ayi alhini da nuna damuwa da roƙon Allah ya dawo mana da su. Daga cikin abubuwan da Allah maɗaukakin sarki ya tsai da su a dalilin wannan cuta, wanda tsai da su daidai ne, akwai taruka da dukkanin irin nau'o'insa wanda yake mummunan taro, wanda Allah bai yarda da shi ba, tun daga tarukan bukukuwa na iskanci da fetsaranci da lalata da ake wa Allah da tsageranci da kuma nuna wa Allah bai isa ba, da nau'in sabo iri-iri, ta yadda zaka ga koda biki ne na musulmi, za a ga maza da mata sun taru suna tatiƙan rawa, ana kaɗa musu jita da kaɗe-kaɗe, suna rawa da uwar ango, da uban ango, da abokan ango, da yayin ango, da ƙawayen amarya, ana kaɗa duwawu, ana kaɗa nono, ana yiwa Allah fitsara da shegantaka. To irin waɗannan taruka da Allah ya tarwatsa su, muna marhabul lale da lalata su da Allah yayi, kuma muna fata Allah ya ci gaba da tsayi da irin wannan taruka, tunda wa'azi da nasiha da jan hankali da ayoyi da hadisan Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama basu bar ko basu kai su tsayi da mutane dangane da waɗannan al'amura ba, to shi wanda ya halice ka ya halice inda zaka yi irin wannan tarukan, Allah kenan yana da hanyoyi da yawa da zai iya taka maka burki akan duk abin da baya so kai, koda kwa kaso koda baka so ba, kamar yadda Bature yake cewa there is many way to cut a rat, wato akwai hanyoyi da yawa na kama bera, dan haka akwai hanyoyi da yawa da Allah zai iya amfani da su wajen ya takatar da ayyukan sabo idan an ki a daina saboda wa'azi ko saboda ayoyi da hadisi. A daga cikin taruka da Allah ya watsa akwai taro irin na kwallo, malamai suka ce masana ko masu kididdiga suka ce daga cikin taruka da ba su da amfani wanda suke da tasiri yanzu a duniyan nan, tasirin su har ya kai matakin da suna hana abubuwa da yawa na ibada gudana, suna hana da abubuwa da yawa na alkhairi gudana, shine tarukan kwallo, banda kasashe waɗanda suke tara al'ummar musulmi da al'ummar da ba ma musulmi ba, Champion League ne, Premier League ne, wacce tsiya da shegantaka league ne, duka ana zuwa ana yin su, wallahi banda su can da suke halatta akwai wanda saboda tsabar lalata ga Allah, banda tsabar iskanci ga Allah, saboda tsabar kangarewa Allah, suna iya barin kasashen su su biya kudin jirgi su biya su tafi wasu kasashe domin kallon kwallo, ga al'ummar su cikin yunwa, ga al'ummar su cikin fatara, ga al'ummar su cikin bukatar kudaden makaranta, ga al'ummar su cikin bukatar abubuwa na rayuwa, amma duk wannan bai ba su darasin su tsaya su kudebi kudaden su taimakawa ƴan uwan su ba, sun koma suna aiki da dukiyar su wajen yaka barna da kuma tallata sharri a cikin al'umma. To irin wannan taro na kwallo da Allah ya watsa shi, mu muna goyen bayan watsa shi da Allah yayi, kuma roƙon mu shine ko coronavirus ta dauke kada Allah ya bari a ci gaba da irin waɗannan taruka na shegantaka. Daga cikin tarukan da Allah ya watsa akwai taruka na ainihin wato sabon Allah, kamar tarukan gidajen shaye-shaye, akwai gidajen shaye-shayen da zaka ji an ce a wasu kasashe ko wasu garuruwa namu na musulmi an bude su, wanda ana ainihin wato a yin duk wani nau'i na sabo, akwai ma gidajen rawa da gidajen waka da gidajen shegantakar da sharadin shiga gidan, sai in ka zaba daga kai sai dan dress, mace kuwa daga ita sai brazier sai pant, ko ka zo da kaya ko malin ka zo da ita kofar gidan za a ce ka cire ta a bakin gate ka shiga haka, wannan shine sharadin shiga gidan. To irin wannan gidaje da Allah ya kulle su da kwadina na mala'iku, to kada Allah ya sake bude waɗannan gidaje. Wannan shine abin da mu muka fahimta, kuma muka fahimci cewa daga cikin dalilan da Allah ya turo wannan annoba da wannan masifa da wannan bala'i, to babban abin da ya dame mu bayan waɗancan wanda ba za su lissafu ba, in za mu lissafa ire-iren su sai mu tashi a tafsirin nan ba mu kididdige ire-iren su ba, amma babban abin da ya daga mana hankali mu yanzu shine ka duba yadda Allah ya kulle Ka'aba ya hana mutane zuwa, irin iwar haka a cikin Ramadan ga wanda ya taba zuwa yaje ya gani, wato zai shaida irin dandazan al'ummar musulmi daga kowace kasa ta duniya suke taruwa domin bautawa Allah. To amma yau an wayi gari, Allah ya kori kowa ya ce ya koma gidansa, a masallacin ka na anguwar ka ma Allah ya ce ka bar masallacin ka tafi gida ka je kai bautar, in karji zaka iya yi, in ba zaka iya yi ba kuma dama kana yi ne dan ganin jama'a kan su ce kar ka yi, to shikenan yanzu ka samu kofa ma ta ba za ka yi sallar ba in ba Allah ne kiyaye. To wannan ukuba ce Allah ya dandana mana, wallahi tallahi mugunyar ukuba, ba ukubar da ta wuce a ce abin da ya shafi addinin ka an samu wata kafa da za ta tsayar maka da hita dakatar maka da shi, ba abin da yafi wannan muni a rayuwar musulmi, ba abin da zai ba asarar da musulmi zai tafka sama da a ce asara ta ainihin wato yin abubuwansa na ibada. Yanzu ku lura yau din nan juma'a ne, daidai iwar hakan nan da limamai suna kan mimbari suna khutubobi suna wa'azozi, wanda har hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbata cewa man raha fi sa'atil ula faka anna ma qarraba badanatan, wanda yazo masallaci a sa'a ta farko to kamar ya yanka raqumi ne in garma yayin sadaka. Yau raquma nawa al'ummar musulmi suka yi asara, raquma nawa na sadaka ga wanda suke sammakon zuwa masallaci, suke sammakon zuwa gurin ibada, raquma nawa suka yi asara yanzu daga gurin Allah. Wanda yazo a sa'a ta biyu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace faka anna ma qarraba bakaratan, kamar ya yanka abun nan saniya yayi sadaka, shanu nawa al'ummar musulmin duniya yau suka tafka asarar yanka su ta hanyar sammakon zuwa masallacin juma'a. Yau babu wannan. Allah ya dauke ya hana mutane su samu wannan ladan saboda masifar mutane da saban Allah irin nasu da nau'ukan zunubai iri-iri tun daga shirka da kuma karancin tauhidi da aqida a zukatan mutananmu da kuma ayyukan sabo waɗanda suke la tu'addu wa la tuhsa, ba za su kirgu ba, ba za su kididdugu ba. Yau Allah ya taka wa kowa burki. Wannan kadai idan aka tsaya iya yau din nan a ce ba mi sallar juma'a ba, tare da khutuba da addu'o'i da fatan alheri da farin ciki da al'umma suke shiga cikin ranar juma'a da barka-barka da ake da gaisawa, wallahi wannan kadai idan muka dauke shi a matsayin asara da muka tafka a iya yau, wallahi ya ishe mu asara ya ku bayin Allah. Saboda haka wannan na daga cikin abubuwan da Allah ya tsayar. Yau ba sallar jami'i, ba sallar jami'i, kana ji kana gani ga masallaci a anguwarku ba za ka fito kai sallah ba, saboda Allah ya hana sallar ta hanyar danno masifa da bala'i da yazo ya hana mutane sakat. Yau an wayi gari shan ruwa wannan da mutane suke kiran ƴan uwansu, an saka doka karfe 6 kana gidanka, irin abin da wasu suke bayin Allah na kiran wasu su shayar da su ruwa, su ciyar da su abinci, su buɗe baki a gidajensu. Yau Allah ya taka wa wannan abin burki. Wallahi ƴan uwa, ku fahimci Allah, ku kuma tsaya ku nazarci Ubangijinku, ku tsaya ku yi tsayin daka wajen fahimtar menene Allah yake so ku yi, me yake so ku bari. Amma duk wanda wannan bai zamanto masa wa'azi ba, wannan bai zamanto masa darasi ba, wannan bai zamanto masa hanyar da zai amfani da ita wajen ya gyara zunubi ko aikin laifi da yake wa Allah ba, to har abada shi da samun wa'azi wallahi tallahi sun yi sallama. Dan haka kowa yayi kokari ya gane cewa wannan jaraba ce, masifa ce Allah ya turo mana domin ya jarraba mu ya ga menene zamu aikata. Saboda haka ƴan uwa, kowa zai dandana iya abinda Allah ya alƙawarin zai dandana. Muna sanar da mutane da su yi hakuri su bi doka, ba dan haka muka so ba ko haka tsarin addinin mu yake ba, a sai dan jarabawa da Allah ya turo mana. In ba a manta ba, duk wanda suke sauraron khutubobinmu mun yi jawabi akan cewa a personal ra'ayinmu, a ra'ayi na karan kanmu, ba za mu kulla masallatai ba, ba za mu ce kar a zo ayi khutuba ba, ko kar a zo ayi juma'a, ko kar a zo ayi tafsiri ba, balantana khamsu salawati da kullun ake yin ta a lokuta guda biyar, muka ce ba za mu tsaye da wannan ba, saboda Allah ya ce mana mu yi, kuma ya ce ga falala da alheri cikin yi. Saboda haka ba za mu tsayar ba, amma muka ce idan hukuma ko gwamnati ta fito ta sa doka cewa ta rufe kada kowa ya fito, to wannan kuma ta'atan lil hukuma li alla nakuna min al khawarij, dan kar mu zama cikin masu saba wa gwamnati, masu fada da gwamnati, masu fada da hukuma, wannan saboda kar mu fito cikin wannan layin wanda aqidar ahlus sunna wannan ba aqida bace mai kyau. Wannan zamu yi da'a ga wannan doka kuma zamu hakura. Na yi mamakin waɗanda suka san da irin wannan sanarwar da muka yi, da suka yi ta bugo waya suna tambaya shin za a yi juma'a yau ko ba za a yi juma'a ba. Ga wanda duk yake bibiyar mu ya ji maganganun da muka yi, ya san cewa yau babu juma'a, shi ma sai dai ya isarwa da wani sako. Dama an ce idan an sa doka babu zuwa sallah, babu zuwa komai. Amma in ba a sa doka ba, to lalle lalle sallah tana nan kamar yadda aka saba, karatu yana nan kamar yadda aka saba. To yanzu an sa doka, saboda haka ko da baka buga waya ba, kai da kanka zaka ba wani amsa based on abin da ka saurara ka ji. Saboda haka muna kiran mutane da su ji tsoron Allah su bi doka. Dokar da gwamnati ta saka na cewa mai wanda yake wajen garin Gombe kar ya shigo, wanda kuma yake cikin garin Gombe kar ya fita, wannan dokar fa ba ta gwamnati bane, dokar annabi Muhammadu ce sallallahu alaihi wa alihi wa sallama. Dan haka in kun bita ba ku bi gwamnati ba, ba ku bi hukuma ba kai tsaye, a kai tsaye kun bi annabi Muhammad ne sallallahu alaihi wa sallam. Kun bi addinin ku ne, kun yi aiki da umarnin manzon ku ne. Amma abin takeici da mamaki daga cikin abin da ya jawo wannan cuta mu ta shigo mana jahar Gombe shine akwai sabawa wannan dokar ta annabi Muhammad. Shine wanda suke wajen gari kamar irin Kano ko Lagos suna tarewa dandazo suna shigowa. Kuma abin da zai ƙara baka haushi da takeici shine jami'an tsaro, kajifa jami'an tsaro, ma'ana waɗanda aka ware na musamman dan su tsare duk abin da aka saka na doka. Abin takeici wai mai dokar bacci sai ya buge da gangadi, waɗanda su ya kamata su bawa gwamnati haɗin kai wajen dakile masu shigowa dan tabbatar da wannan cuta bata shigo mana ba. Abin mamaki ta hanyar sakacin su da kuma neman duniya irin tasu, ta hanyar haka wannan abin yayi tsallan badaki ya duro mana jahar Gombe. To duk wanda ya cutu wallahi a dalilin haka, muna gaya wa jami'an tsaro musamman waɗanda aka wakilta akan bodojin nan cewa kar su bari kowa ya shigo. Wallahi duk wanda ya cutu ta hanyar kamuwa da wannan cuta a dalilin ku, wallahi tallahi kuna da kamisho a gurin Allah. Kuma idan ya mutu wallahi sai kun yi jawabin dalilin mutuwarsa. Idan ku ya cutu ya yi sha zazzabi da mashashshara da mura da sarkewan numfashi da kyar ya sha ya samu ya tashi, to za ku ga ya bawa aya zakinta ta hanyar bayyana abin da za ku biya shi a gobe kiyama na cutuwar da kuka jawo yayi, domin ku ne da haƙin tara wannan abun. Amma kuka bari saboda ana ba ku 500 mota daya, ana ba ku 1000 mota daya, ana ba ku 200 mota daya, tare da cewa mun sani akwai jami'an tsaro na kirki bayin Allah waɗanda Allah ya taimake su suke tsare waɗannan dokokin. A wasu lokuta ma har fada ake da su wajen a kula da waɗannan dokoki kar a keta su. Amma akwai miyagu beraye waɗanda duk wani abin da aka saka na doka sai sun karya hidan duniyar su. To ku jira daukar nauyin abin da kuka haifar wa al'umma na jawo musu wannan masifa a cikin wannan jaha. Muna addu'a Allah ya shirye mu da mu da ku da kuma dora mu akan tafarki madaidaici. Sannan kamar yadda aka sani, za mu ci gaba da wannan tafsiri online, ma'ana akan internet, akan Facebook, a shafin mu na Adam Muhammad Albani. Ko da yake zan fada ba dan haka abin yake ba, ma'ana zan fada sunan full saboda a samu yasacin a yaba da daidai, amma ba dan ni shek bane. A yadda dai su suka rubuta ma'aikatan mu na media sun sa Sheikh Adam Muhammad Albani Gombe, sunan sa abin nan page din kenan, wanda zaka yi searching ko a yanzu nan da nake magana zaka samu wannan karatu da izinin Allah, da ma sauran karatutuka da khutubobin mu da muke yi da wanda muka yi a baya duk zaka same su da ikon Allah. So Sheikh Adam Muhammad Albani Gombe zaka yi searching insha Allah zaka same su. To wannan muna bada hakuri haka tafsirin zai ci gaba daga mu yanzu sai mai jan baki, sai kuma wanda ainihin wato suke daukar kawainiyar a dauka mana wannan karatu, wanda su ma ba su wuce mutum biyu zuwa uku ba, su ne muke tare da su. Saboda haka haka za a ci gaba da saurara. To amma wani alheri da Allah ya yi mana shine akwai gidajen rediyoyi da za su ci gaba da yada wannan tafsiri a wasu lokuta. Kadan daga ciki wanda muka samu labarin sun sa lokutan ga su kamar haka. Na farko dai akwai gidan rediyon Amana wanda za su fara yarin wannan tafsiri watakila tun daga yau, da misalin karfe 8 na dare zuwa karfe 9 na dare. Lalle waɗannan za su ci gaba da dora tafsirin nan a wannan lokaci. To an samu clashing a gidan rediyon Vision Suma, shi wanda ya dauki nauyin na gidan rediyon Amana shine Honorable Saddam, Allah ya saka mishi da alkhairi, wani dan majalisa ne daga cikin 'yan majalisun mu na jaha masu kokari, ya dauki nauyin wannan tafsiri, Allah ya biya shi da aljanna. Kuma ina mai ba da shawarwari wa al'umma tunda Allah ya sa babu zuwa a saurari tafsiri physically, ma'ana gaba da gaba, to ayi kokari ayi amfani da wannan dama wajen amfana da abubuwan da za a karantar na malaman mu da suka dauki wannan mataki za su yi waɗannan karatuttuka. Da fatan Allah ya ba mu iko. Saboda haka za a saurari wannan karatu karfe 8 zuwa 9 a gidan rediyon Amana wannan Honorable Saddam ya dauka. Sai honor abin nan gidan rediyon Vision, wanda shi kuma ɗaya daga cikin manyanmu na wannan ƙasa masu albarka, Alhaji Jalaluddin Arabi, permanent secretary na Vila, shi ya ɗauki nauyin wannan tafsiri, shi ma zai gudana daga karfe 8 zuwa 9 na dare amma muna ta kokarin mu ga an canja lokacin saboda kar ya zama yayi clash amma in ba a samu canji ba al'umma sai su hakuri su saurare shi a haka saboda haka shi ma 8 zuwa 9 na dare insha Allah ta'ala sannan sai gidan radio wannan kamar yadda na faɗa Alhaji Jalaluddin Arabi famanin secretary na fadar shugaban kasa shi ya dauki nauyin wannan tafsiri Allah ya biya shi sannan sai gidan radio Jewel FM wato gidan radio tarayya na Jewel FM su kuma za su dinga sa wannan tafsiri da misalin karfe 3 zuwa 4 na yamma karfe 3 zuwa 4 na yamma wanda ya dauki wannan tafsiri wallahi ni Allah bai taba hada ni ma gaba da gaba muka yi magana da shi ba amma dai shine mai gidan ruwa na Salwa na san al'umar jahar Gombe sun san gidan ruwa na Salwa saboda farin jinin sa da alherin sa da kuma tsafta da yake da shi a al'umma suka dukunzumu suke sayan wannan ruwa to mai gidan ruwan nan in ka san shi to shi ya dauki nauyi ni ko haduwa da hi ban yi ba kawai haka ya kira gidan radio nan suka yi magana da su yace ya dauki nauyi za a saka muna addu'a gidan ruwan Salwa Allah ya kara muku albarka mai wannan gidan ruwa ina maka addu'a Allah ya maka albarka ya kuma kara wa dukiyarka yauki da alheri da albarka Allah ya biya ka da aljannar firdausi saboda haka za a dinga sauraron gidan abuna radio Jewel FM wanda shi wannan bawan Allah ya dauka misalin karfe 3 zuwa 4 na ainihin wato yamma sai gidan radio jahar Gombe da kuma gidan talabijin na jahar Gombe a mallakar jaha kenan wanda shi kuma ba mu samu lokaci wanda za su saka ba amma dazu sun kira ni cewa suna scheduling na lokacin in suka gama za su sanar da mu dan haka za mu sanar da ku wata kila a karatu na gaba in Allah ya yarda wanda shi kuma za a dinga gabatar da shi uwar gidan gwamna Hajiya Asma'u Inuwa Yahaya Allah ya mata albarka ita ne ta dauki nauyin both side gidan talabijin da kuma gidan radio baki daya muna addu'a wannan mata Allah ya saka mata da alkhairi Allah kuma ya kara mata lafiya da imani wannan gwamnati nasu Allah ya sa su yi ta lafiya su gama ta lafiya abubuwan da suke na daidai a gwamnatin Allah ya kara tabbatar da su kusakuran da suke faruwa na gwamnatin muna addu'a Allah madaukakin sarki ya ainihin wato a gyara musu su to akwai kuskure a matar gwamnati din ta dauki na gidan radio ne kawai banda gidan talabijin wannan shine sabon da ya iso mu da fatan za a yi mana abuwa insha Allah ta'ala Allah ya saka mata da alkhairi to wannan kenan to sai kuma a dangane da abin da ya shafi yadda tafsirin zai gudana na farko dai za a ci gaba da gabatar da wannan tafsiri in Allah ya yarda a kowace rana daga karfe 10 da rabi zuwa karfe 11 da rabi daga karfe 10 da rabi zuwa karfe 11 da rabi ma'ana na Facebook kenan wanda za ku hau over the internet ko kalle hi live wannan hi zai gudana a wannan lokacin wani zai tambaya me yasa yanzu aka fara to ayi hakuri wannan ya faru ne sakamakon tsare-tsare da shirye-shirye da muka zauna muke ta yi wa abun kafin mu fara amma dai daga yau din nan da nake magana gobe in Allah da karfe 10 da rabi zuwa 11 da rabi awa daya daidai za a saurari wannan tafsiri Allah madaukakin sarki ya sakawa kowa da alkhairi to akwai wani zai tambaya to mallan yanzu tunda ba za mu zo gaba da gaba ai tafsiri ba ina matsayin tambayoyi dimbin tambayoyi da muke da su waɗanda ya kamata a ce mun ba mun buzuro da su kuma a ba mu amsar su to ina matsayin waɗannan tambayoyi to insha Allah ta'ala akan wannan page da yanzu kake kallon wannan karatu na Sheikh Adam Muhammad Albani Gombe zaka iya turo tambayar ka kuma da izinin Allah masu yi mana aiki na yada wannan karatu za su dauko mana wannan tambayoyi su kawo mana su kuma za mu bincika abinda Allah ya sanar da mu za mu bada amsa gurgurdan abinda Allah ya sanar shemu na ilimi in Allah ya yarda wacce kuma tafi karfin mu to za mu mika ilimin ta zuwa ga Allah kuma za mu yi ma bayanin cewa ba mu san hukuncin ta ba sai ka nemi wasu malamai su amsa maka ita da izinin Allah Allah ya shirye mu abu na gaba wasu za su ce to malam mun saba kawo sabil a lokacin tafsiri mukan zo mu kawo dan kudaden mu waɗanda za a ainihin wato taimakawa bayin Allah kuma za a yi wasu abubuwan alkhairi tattare da waɗannan ainihin wato kudade da ake karba to yanzu tunda ba za mu zo tafsiri ba malam ya za a yi mu ainihin wato bayar da gudunmawar mu domin wannan gudunmawa ta zamto ta bada ma'ana na abin alkhairi da muke so a yi mana da wannan dukiya da muke bukata. To a dalilin wannan, saboda Allah madaukakin sarki ya ba mu hanyoyi da yawa da zamu taimakawa addini, dan ba zamu zo mu hadu guri daya ba, wannan ba lazimi bane ba, kuma da yake nuna babu yadda za a yi mu ainihin wato taimaki addinin. Akwai hanyoyi da yawa da Allah madaukakin sarki ya ba mu domin samun yadda zamu taimaka. Da haka a karkashin wannan muna da account number da zamu bawa ainihin wato masu sauraro, da kuma zamu rubuta shi akan page din don a kalla. Amma dai yanzu zan bayar da shi, wanda yaji sai ya dauka duk sakon da kake so ka turo na ainihin wato a taimako da kake so ka bayar, musamman na kuɗi, to zaka iya tura shi turo wannan account din, kuma da izinin Allah yadda ka bayar kace a taimakawa bayin Allah, da izinin Allah za a yi aiki da abin da duk kai bukata a yi da wannan dukiya, kuma ba za a ci amana ba da izinin Allah. Muna roƙon Allah ya tsare mu daga cin amanar al'umma duniya da lahira. Wannan shine, dan haka ga account din kamar haka. Number account din shine 000, wato 00 guda uku kenan, sai 177, sai 5581, wato 000 guda uku, sai 177, sai 5581. Wannan shine account number din. Sunan account number din Adamu Muhammad Gombe. Sunan account number din Adamu Muhammad Gombe. Sunan bankin Jaiz Bank. Jaiz. To yadda kaji na faɗa din nan, zamu sa za a rubuta shi akan ainihin wato page din dan ka kwafa, wata kila baka ji abinda muka faɗa sosai ba. Da fatan Allah madaukakin sarki ya datar da mu. Sa'annan a karkashin wannan, saboda kar mu hana kanmu alkhairai da yawa da kuma abubuwan alheri da yawa, muna sanar da al'umma cewa wannan tafsiri za a ci gaba da yada shi akan internet da gidajen radio, sannan kuma za mu ci gaba da bayyana matsaloli da al'umma ta shiga ciki domin a samu sauki da kuma a samu sassauci. Amma abinda muke kiran hankalin al'umma da su sani shine, wallahi tallahi saban da muka yi taiwa Allah shine Allah yake fanshe shi da wannan abun da ya jefo mana a cikin mu. In muna so Allah ya dauke wannan masifar, to mu yi kokari mu gyara alakar mu da Ubangiji Subhanahu Wata'ala. Wannan shine hanya ta farko da Allah madaukakin sarki zai tausaya mana, zai kuma kawo mana sauki. Jama'a mu dage da ibadoji a cikin wannan wata, domin kamar yadda na ambata, Allah ya kori mutane daga guraren ibada ta hanyar turo musu annoba da kuma alwaba'u, wato cuta da kuma masifa. To wannan kuma ba lazimi bane da zamu koma mu shantake, domin wani idan ba sa'a ba a dalilin wannan, to shikenan shi kuma asararsa ta zo, ba zai yi sallar ba ta nafilar ballantana ta farilla, ba zai yi ta farilla ba ballantana ta nafila, ba zai kuma zo ya saurari karatun ba koda a gidajen radio. To wannan asara ta biyu kenan, idan aka yi haka kuma to an ji kurewa kenan wajen tafka mummunar asara. Saboda haka ƴan uwa, a yi kokari a amfana da dan abin da ya sawwaka, kuma a yi hakuri. Allah madaukakin sarki ya yaye mana wannan masifa, ya yaye mana wannan bala'i, ya sa mu gama da duniya lafiya, ya sa aljanna ce makomar mu. Kamar yadda muka shigo wannan wata lafiya, muna fata Allah madaukakin sarki ya fitar da mu daga cikin sa lafiya. Allah ba mu ikon bauta masa sama da sauran watanni da muke bauta masa, da kuma amsa mana duk abin da zamu yi na ibada, ya sa mu gama da duniya lafiya, ya sa aljanna ce makomar mu. A bara mun kwana a cikin suratul hujurati aya ta 12, kuma yau zamu tashi akan ta in Allah ya yarda. Dan haka yanzu nan da muke magana, wannan tafsiri ya budi kenan, kuma haka za a ci gaba da sauraron sa insha Allah ta'ala. Alaran ma zai karanta mana aya, dan sauran lokacin da ya saura mana zamu cika shi da fassara kafin mu tashi. Alaran ma mai Allah madaukakin sarki yace,
a'udhu billahi as-sami'il 'alim minash shaitanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم.
Kamar yadda muka saba ya ku ɗan uwa masu sauraron mu, tafsirin nan muna gabatar da shi ne at-tafsiri bil ma'thur. Farko dai maratib na tafsiri kololuwarsu shi ne tafsirul qur'ani bil qur'an, aya a fassara ta da wata aya daga cikin ayoyin alqur'ani da suke kama da ita idan an samu. Idan babu, a yi kokari a jawo hadisan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam domin fassara ta. Ko da kuwa an samu aya da take daidai da ita, to babu laifi a fassara ta da hadisan manzon Allah. Sannan kuma idan akwai ayyukan magabata daga cikin sahabbai da tabi'ai da sauran tabi'ut tabi'ina wajen aiki da wannan aya da kuma fassarar ta, babu laifi a kawo wannan domin ƙara fito da ma'anar wannan aya. To insha Allah ta'ala fil ghalib zai zamanto hakan shine umda dangane da gudanar da wannan tafsiri din. Sai kuma abinda ya sawwaka ko bai samu ba sai ai hakuri, amma dai zamu kokarin mu wajen ganin cewa an gabatar da tafsirin bisa wannan tsari din. Sannan bayan wannan wannan tafsiri zamu amfani da littafin Sahihu Ibnu Tafsir aw Sahihu Tafsir Ibnu Kathir wanda Mustafa Al-Adawi ya ainihin wato rubuta, watakila wani zai dauka ya bibiya kamar yadda zamu karanta. Sai dai ta iya yuwa akwai abubuwan da ba zamu bi keke da keken abin da shi malam din ya rubuta ba, zamu rairayo daga wasu gurare da wasu hujjoji a wasu madadafai daban wanda watakila zaka ji muna faɗa ta iya yuwa baya cikin littafin. To wannan wani abu ne daga cikin dan leke-leken da muke iya yi mu leko a wasu gurare domin zuwa mu fassara wannan. Sa'annan kuma zamu yi kokari matuƙa gaya wajen takaitawa ba tare da tsawaitawa ba, domin a tabbatar da wannan a matsayin ainihin wato bayani. Amma tafsirin mu na bana zai samu canjin salo ta fannin nasihohi akan al'amuran da suka shafi aqida da tauhidi da kade ta Allah cikin ibada, domin wannan annoba da ta duro ta canza mutane da yawa tauhidinsu. Mutane da yawa sun samu matsala a aqidarsu, wasu da yawa kafarsu ta zame dangane da mu'amalantar Ubangiji ta hanyar jarrabawa idan ya turo. To zamu kokari mu ƙara inganta tauhidin mutane. Akwai wani da yake faɗa wanda naji Dr. Sani Umar Rijiyar Lemo Allah ya masa rahmatin kafin ya mutu, naji yana faɗa cewa ya ga rubutun wani mutum yana cewa wai iya addu'a shi yana ganin ba za ta iya maganin coronavirus ba. Wanda mu ko muna ganin in za a daina duk daukar wasu matakai ma a tsaya da addu'a kadai, mu a aqidar mu shine addu'ar ta isa ta dauke coronavirus wallahi ta mafi. To amma kaga shi ya samu raunin imani da aqida, yana ganin addu'a tayi kadan ta dauke annoba, tayi kadan ta dauke cuta, tayi kadan ta dauke bala'i. To kaga wannan irin wannan tauhidi na kuda wanda baya kan tafarkin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba daidai bane, ba laifi bane ka dauki duk wani mataki na kariya domin wani yazo ya daure raƙumarsa ko ya saki raƙumarsa ya tafi. Sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce masa ya kasauta haka ka barta haka, yace a nayi tawakkali ga Allah. Sai annabi ya ce a'a iqilha wa tawakkal, daure ta sai kuma ka ce kayi tawakkali, dan kada ka zo a dauke ta ka zo ka ce Allah ne ya batar ma da ita, tunda ka ce shi kade ka warwa kayi to kayi tawakkali. Ma'ana ashe al-akhdhu bil asbabi halal ne a cikin addinin musulunci, kai riko da sababi wajen kare kanka daga dukkanin abin da zai cutar da kai babi ne mai kyau a cikin musulunci. Amma kuma tare da yaqini da tabbaci da kuma aqidar cewa wannan matakin da duk zaka dauka ba zai maka maganin wannan bala'in ba in ba Allah ya yi maka ba. Idan mataki kadai yana sa kar a kamu da cutar coronavirus, wallahi babu yadda za a yi America yanzu tafi kowace kasa yawan wanda suka kamu da kuma yawan mamata a cikinta, domin su ba su ma da wata tauhidi ko aqida, ba su ma da addinin kwata-kwata. Iya dabarar kenan da abin nan da zulliya da bauɗiya su kade suka iya ba abin da suka sani na aqida sai kalilan daga cikin waɗanda suke da musulunci a cikin su to amma yau ka duba kaga a cikin duniya ba wanda ya fi su kamuwa da wannan bala'i ashe kenan in iya maka kariya da neman bauɗiya da kayan aiki da magunguna da yawan asibitoci da gadaje da AC a cikin su ba ma fanka ba da magunguna wadatattu suna iya sa kada wani ya kamu da coronavirus to da America ita tafi kowa samun sauki amma sai ga ita tafi kowa bala'i wannan ya nuna ashe Allah ne ya kai musu kenan kuma shi kadai zai iya yaye musu wallahi in wannan dabara dubba za ta kai musu ba yasa shi da kansa Trump ya fito yana cewa jama'ar duniya su taya su addu'a Allah yaye musu me yake nuna maka shine dabara ta kare kenan hikima ta kare yanzu an yarda cewa Allah kadai ke iya yayewa dama kuma haka Allah ya fada idan bala'i ya same su sai su kira Allah amma daga sun tsira daga bala'in Allah yace idza hum yushrikuna sai su koma suna shirka ga Allah
subhanahu wa ta'ala idza rakibu fil fulki da'u Allah mukhlisina lahu ad-din falamma najjahum ila al-barri idza hum yushrikun
Allah da kansa yake cewa fa idza rakibu fil fulki daga sun hau jirgin ruwa da'u Allah sai su dinga kiran Allah Allah ya karka bar wannan jirgin ruwa ya kabace da mu ya kife da mu ya nutsar da mu amma fa idza falamma najjahum ila albarri daga ya tseratar da su zuwa kan tudu sun tsira sun ji lalle yanzu halaka ta kare idza hum yushrikuna sai su koma shirka yanzu duk yanda America take ta neman Allah ya yi mata corona ina mai tabbatar muku yau idan aka ce babu corona a America to America ba za ta fito ta ce Allah ne ya yi mata ba za su ce da barbarun su ne da kayan aikin su da likitocin su da kuma magungunan su shine idahum yushrikuna din kenan sai su koma shirka ga ubangiji to kai musulmi ka gane wannan ba layin ka bane ko kadan ba abin da ya hada ka da wannan layin layin ka shine mataki a dauka kamar yadda annabi ya dauka kuma yace wani ya dauka amma ka kudurta ba wanda ya isa ya shafe ka da corona idan ba Allah ya kaddara ta same ka ba wannan aqidar wallahi mutane sun batta mutane sun batta kuma jama'a ku gane malamai suka ce akwai bambanci da ta'un da kuma alwaba'u ta'un shine annoba ko cutar da ana ganin ta a zahiri kamar misali kuraje kamar abin nan ainihin wato kazuwa kamar kyanda da sauran abubuwa wanda ga sunan suna faruwa na cututtuka wanda za a gan su a zahiri to irin su ne annabi yace karkai mu'amala da misu sun da ga sunan a zahiri kire hadisin annabi da yake cewa tafirra minal majzumi firaraka minal asad ka guje wa kuturu kamar yadda kuke guje wa zaki to haka duk cutar da ta bayyana a cikin mutum to wannan musulunci ya ce ka guje mata saboda ga ta nan zahiri kar kai mu'amala da hita kama ka kace cutar da take damun sa ne ma ta kama ni sannan kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbata arwa ingantacciya lokacin da mutanen saqif suka zo za su yi masa mubaya'a wa fihim rajulun majzum a cikin su akwai kuturu sai annabi yace a gaya masa mun karbi mubaya'ar sa mun gode amma ba za mu mubaya'a da shi hannu da hannu ba saboda cutar da take tattare da shi kaga kuturta cuta ne ta zahiri ga ta nan karara a hannun mutum to wannan shine aka ce ka dauki mataki amma cutar da take boyayya wanda babu yadda zaka yi ka nuna ta a jikin mutum iska ce take yawo da ita in na ganka ban san kana tare da ita ba in ka ganni baka san ina tare da ita ba to babu yadda za a yi a ce wai ka daina musafaha da mutane saboda ita domin na farko dai tukunna shi wannan da kace ba za ka yi musafaha da shi ba kai muna namar zaton cewa yana dauke da wannan cutar kuma wannan mummunan zaton a musulunci haramun ne annabi ya ce zannu bil mu'minina khair ku zata wa mu'mini alkhair to cewa ba za ka yi mu'amala da shi ta musafaha ba to wannan kuma wani abu ne wani yake mummunan zato na biyu yanzu kenan cuta ta hana sunnar manzon Allah gudana annabi ya ce idan kai musafaha da dan uwanka musulmi kafin ku raba hannunku Allah ya gafarta muku zanubanku gaba daya yanzu don Allah koda mutun yana da corona sai kai musafaha da shi ka janye hannunka amma gafara amma sa gafara amma fa corona ta kama ka shin asara kai ko kuma riba ni je a aqida ta ni Adam Muhammad Albani wallahi riba ka ci ba asara kai ba kuma ni ban ga ganganci a cikin wannan ba saboda haka mu gane irin waɗannan al'amura malamai sun nuna kan cewa kada mu dauke su irin yadda at-ta'un yake domin cikin hadisin annabi ya ce la yadkhulul madinata ta'unan wala dajjal madina ta'unu ba zai shiga cikin ta ba annoba sannan kuma dudar ba zai shiga ba to yanzu madina dankara take da wanda suke da coronavirus yanzu dayan biyu ne in ma dai kace coronavirus ba ta'un bace ba annoba bace yadda annabi ya bayyana mecece annoba in ma kuma kace annabi yayi ƙarya domin ya ce annoba ba za ta shiga madina ba ta shiga yanzu kai musulmi na baka dama ka bani amsar wanne ne guda daya annabi ne yayi ƙarya da yace annoba ba za ta shiga madina ba yanzu ta shiga ko kuma a'a wannan ke nuna kenan coronavirus ba annoba bace masifa ce bala'i ne waba'u ne ni dai a fahimta ta da kuma wannan hadisin da kaji na fada maka a yanzu da kuma abinda malamai suka fada annobar nan ta corona ba ta'un bace ba annoba bace masifa ce domin inda annoba ce irin yadda annabi ya fada to lalle mun gaskata annabi Muhammadu billahi allazi la ilaha illa huwa ba za ta shiga madinatu rasulillahi ba amma tunda har ta shiga to wannan ya nuna ba annoba bace wata masifa ce Allah ya turo wa mutane kuma Allah ya yaye musu Allah ya yaye mana baki daya amma ta hanyar biyayya ga Allah da da'a ga Allah to wannan irin abubuwa na aqida yana da kyau mu maida hankali ka dauki mataki na kare kanka kowanne irin nau'in mataki amma kar ka ji a ranka cewa wannan matakan su ne kadai za su hana ka kamuwa da corona yanzu ka duba shugaban mu janar Muhammadu Buhari duk Najeriya kowa ya san da Buhari da Abba Kyari haka ake kusan zai yi wahala gari ya waye ba su zauna ko suka yi meeting ko suka tattauna ba kowa ya san wannan har ma wasu suna cewa marigayi Abba Kyari Allah ya masa rahama shine gwamnatin Buhari gaba daya saboda yadda ana ya ganin kamar ma shi yake bada umarnin ayi kaza ko a bar kaza to amma ka duba yanzu Abba Kyari ya mutu da cutar coronavirus Allah ya kare shugaban kasa janar Muhammadu Buhari yanzu kenan inda musafaha da alaka tana sa mutun ya dauki wannan cutar kai tsaye ba tare da kaddara Allah ba wa zai hana janar Buhari daukar cuta daga Abba Kyari jama'a ku ji tsoron Allah ku kyautata aqidar ku da tauhidin ku da ubangiji subhanahu wataala kada annoba da masifa ta zo ta kariya maka gadan bayan tauhidinka ta rugurguza kafafu da suka tsayar da aqidarka to wannan ita ce babbar asara da zaka tafka a rayuwarka saboda haka mun gaskata wannan cuta akwai ta kuma duk mataki da aka ce a dauka kowa ya kokari ya dauka amma kai musulmi ka sani wannan bala'in kana da mafita a gurin sa akan sa shine ka kaddara cewa Allah ba zai jarrabe ka da wannan cuta ba in ba ya ga dama ba haka kuma ka ji cewa duk matakai da ya kamata a dauka zaka iya dauka amma kar ka yadda ka bawa kanka fahimtar cewa wannan matakin shine kadai maganin wannan cutar wallahi Allah ne kadai mai kare mu Allah ne kadai mai ainihin wato tare mana duk wata musiba domin babu wata musiba da take faruwa in ba da izinin sa ba Allah ya ce ma asaba
ma asaba min musibatin illa bi idnillah wa man yu'min billahi yahdi qalbah wallahu bi kulli shay'in alim
Allah yace ma asaba min musibatin ba wata musiba da za ta samu musulmi illa bi idnillah in ba da izinin Allah ba abinda zai same ka wallahi in ba Allah ya yarda ya same ka ba kullan yusibana
kullan yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa ala Allah falyatawakkalul mu'minun
ma asabaka min hasanatin
ma asabaka min hasanatin fa min Allah وما أصابك من سيئة فمن نفسك وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا
وأنم آيوي جماعة تسنا نونا ما نتسيوا waɗannan abubuwa da suke samun mu na bala'i da masifa da tashin hankali wallahi Allah ne kadai yake jarrabar mu da su idan ya so su same mu wallahi za su same mu Allah ya ce ma asaba min musibatin illa bi idnillah ba wata musiba da za su samu mutum in ba Allah ya yarda ba Allah ya ce wa man yu'min billahi wanda ya imani da Allah ya hade qalbahu Allah zai shiryar da zuciyarsa Allah ka shiryar da zukatan mu ka dora mu akan tafarkin shiriya sannan ubangiji madaukakin sarki yace kul kaze musu lan yusibana ba abin da zai same mu illa ma kataballahu lana sai abin da Allah ya rubuta mana kenan wannan da kai mu'amala da mai corona da kar kai wallahi idan Allah ya kaddara zaka kamu da corona yanzu ranan ina jin Dr. Sani Umar rijiyar lemo Allah ya masa rahama yace akwai wani jirgin ruwa na manta wata kasa ya fada ko faransa ko wata daga cikin kasashe faransa yace watan jirgin hudu ko biyar akan ruwa a lokacin da jirgin yake kan ruwa wallahi tallahi coronavirus ba ta tabbata a duniya ba domin coronavirus ta tabbata ne a watan 11 na 2019 a kasar China to wata uku baya ko hudu baya waɗannan mutanen a cikin jirgin ruwa a Faransa suna saman jirgin ruwa watan su shida ba su bar jirgin ruwan ba ko sama da haka da abincin su da komai nasu amma yanzu an ki a fito da su daga cikin jirgin ruwan saboda da aka je bayan wannan cutar ta bayyana da aka je ba wanda ke zuwa gurin su ba wanda yake ba sa zuwa gurin kowa komai nasu akwai a cikin jirgin ruwan amma da aka je aka gwada su sai aka je aka samu wasu su da wannan cutar waye kai musu musafahar da suka yi da mutane ne ta kai musu jama'a mu daina daukar abinda turawa suke yayatawa dan su rusa mana aqida da addini da ayyukan ibada muna alakanta shi da abinda addinin mutuni ya riga ya karantar da mu tambayar da nake so in maka wannan jirgin ruwan da aka samu wannan shin wasu ne suwa suka yi musafaha da su suka samu corona suwa suka zo kinin fayin suka samu corona saboda haka mun yarda a kawo duk wani mataki amma wallahi aqidar mu shi ne Allah ne kadai ke iya kare mu ko kuma ke iya kaddara mana cuta
ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabraha inna dhalika ala Allah yaseer
Allah da kansa kaji yace ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum babu wata musiba da take faruwa a doran kasa ko akan kanku ma'ana tututtuka ko asara ko bala'i dake faruwa akan kanku illa fi kitabin min qabli an nabraha face tana cikin littafi Allah ya rubuta haka zata faru Allah ya ce tun kafin ma mu kirkire ta tun kafin mu farar da ita tun kafin ta afku mun riga mun rubuta zata same ku to kaga kenan waɗannan mutane idan haka Allah ya kaddara kenan yanzu Allah ne ya kai musu ba wani abu suka karya na ka'idar mu'amala ta corona suka samu wannan cutar ba to abinda ake so kai musulmi ka yadda kenan to in Allah ya sa ka yadda da wannan to wallahi aqidar ka ta inganta saura abin da ya rage ka ci gaba da daukar matakin kare kai amma ka kudurci Allah shi kadai ne ke iya saka kamu Allah shi kadai ne ke iya saka kamu jama'a kuna da masaniya akan cewa akan samu mutum positive da cutar HIV amma a samu matarsa negative ko a samu matarsa positive shi a same shi negative watakila kuma ta kamu ko ya kamu da ita kusan shekaru biyu ko uku da suka wuce yanzu ne aka gane yana da ita ko tana da shi amma sai kaga cewa ba wanda ya kamu daga cikin yan uwan kuma mun sani cewa irin wannan cututtuka din likitocin sun tabbatar da cewa mu'amala da juna tana kawowa aka tana jawowa aka mu amma waye tsare Allah wani kuma zaka ga ba abin da yayi mu'amala da ita na mace wallahi bai taba har hulɗar banza da wata mace ba amma ta dalilin aski da aka yi wa wani mai wannan sai Allah ya kaddara masa kamuwar wannan duka yana faruwa mun san da wannan amma yanzu corona ta zo ta canja mana imani jama'a duk kowa ya rikice ya burkice to muna addu'a Allah ya yi mana ubangiji madaukakin sarki ya kawo mana sauki cikin wannan cuta ya kuma sa aqidar makatta ya rawa dangane da wannan cuta shi yasa wani mawaki yake cewa mali araka minal waba maftuna ya nake ganin ka dangane da cuta ka fitinu watakadu ru'uban an tujanna jununa saboda firgice har ne ma kake ka haukaci in kana mautuka la mahalata in har mutuwarka ba makawa atiyan mai zuwa ce in kana mautuka la mahalata atiyan in mutuwarka ba makawa sai ta zo falima ta kafu min corona falima araka ta kafu min corona dan me yasa naga kana tsoron coronavirus ma'ana in ka yadda Allah shi ke kashewa
shike rayawa shike sa cuta shike dagewa me yasa corona ta rikita ma lissafi shine yake rera baituka akan wannan mali araka min alwaba wa maftunan watakadu ru'uban an tujanna jununan in kana mautuka la mahalata atiyan falima araka takhafu min corona saboda ka yan uwa mu ji tsoron Allah wallahi kowa ya shiga taitayin sa Allah nan da muka yadda da shi mai yadda shine mai kare mu shine kuma mai ainihin wato jarraban mu da cuta idan kuma ya ga dama wallahi tallahi sai mun kabu in bai ga dama ba kuma wallahi in zaka rayuwa a garin da duk kowa mai corona ne kai kadai ne baka da ita wallahi ba zaka kamu ba ga haka turawa da masana da likitoci su daina tayar muku da hankali da likita muku lissafi ku kiyaye dokoki muna maimaita mu ba mu ce kar a kiyaye doka ba amma ka sani babbar dokar da ya kamata ka kiyaye ita ce ta aqida da tauhidi da Allah idan ka kula da wannan dokar wallahi tallahi Allah zai kare ka kuma in Allah ya ga dama zai jarrabe ka kar kuma ka dauka kiyayewarka dangane da wannan da kuma kular ka da aqidar zai hana ka kamuwa in aqida ce baka kai annabi Muhammadu ba amma an yi wa annabi sihiri ya kama shi ko sihiri hi ba cuta bace cuta ce saboda haka kularka kuma karka rudu cewa to ai kuma shikenan a'a kawai in Allah ya kaddara zaka kamu za ni yanzu hiri na shine in corona ta zo wallahi ni bazan ce a'a ba haka Allah ya rubuta mu idan bata zo ba kuma dama haka nake fata kada Allah ya kawo ta amma dai ni ban daga hankali na ta yadda zan kidime in rude lasa ina zan sa kaina ba to haka kai ma nake so a matsayin ka na musulmi kai Allah madaukakin sarki ya yayi mana wannan bala'i dan uwa adarama ya jawo mana aya amma ba mu kai ga fassarar ta ba lokaci ya kure da haka zamu dakata anan gobe kamar yadda muka fada daga karfe 10 da rabi zuwa 11 da rabi za a saurari wannan tafsiri kuma lokutan da muka bayyana gidan radio za a saurare su muna addu'a Allah ya saka muku da alkhairi ubangiji madaukakin sarki ya sa mu wannan azumi lafiya mu gama lafiya ya sa aljannar mu firdausi ke makomar mu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
ngiya na malam aka za a ci gaba da yi eh hakuri aka za a yi ta yi
ba tarbuna yanzu
ba tarbuna Allah ya kawo mana saukin abubuwa
Allah ne sallai ko